Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sabon babin da ƙasar Mali ta buɗe na shimfiɗa hanyar maida mulki daga hannun sojoji zuwa hannun farar hula. Tsari ne da zai iya dasa tarakun zaman lafiya da daidaito a yankin Sahel da ke yammacin Afirka. A cewar jakadan Amurka na musamman da ke kula da yankin J. Peter Pham, wanda 'yan kwanakin nan ya ziyarci yankin na Sahel, inda ya ƙara da cewa, duk da cewa hanyar da ƙasar ta Mali ta ɗauka ta koma mulkin farar hula abin ayaba ne, amma yana ganin har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba. Shin waɗanne matakai Amurka take ba Mali shawara ta kiyaye domin kaucewa komawa gidan jiya? Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla, a dai watan Yuni shekarar nan ne Mali ta tsunduma cikin rudanin siyasa, inda dubun-dubatan mutane suka hau kan tituna suna korafi kan matsalar cin hanci da rashawa da kuma da tattalin arziki da kuma matsalar tsaro da ta addabi ƙasar. Hakan ya sa mahukunta a yankin na Sahel da ke yammacin Afirka da sauran ƙasashen ƙetare ciki har da jakadan Amurka na musamman a yankin suka nemi hukumomin ƙasar da su yi hattara. Kwatsam a ranar 18 ga watan Agusta sai ga sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar ta Mali, wanda shine karo na biyu cikin shekara 10 da suka gabata. Shi dai wannan juyin mulki, wanda babu wanda ya ji kukur zane a cikinsa, ya laƙume kujerar shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Sabbin sojojin da suka yi juyin mulki a lokacin sun sha alwashin cewa za su miƙa mulki ga farar hula da zaran an gudanar da zaɓe. Yayin da ƙasar ta Mali ta fuskanci sauye-sauye a fannin siyasa, a wannan makon an rantsar da shugaban riƙon ƙwarya Ba Ndo, wanda zai mai da ƙasar bisa turban mulkin farar hula. Sai dai matsalar ita ce an cika sojoji a manyan makamai a cikin gwamnatin ta wucin gadi. Hakan ya sa jakadan Amurka a yankin na Sahel J. Peter Pham ya ce wannan lokaci ne mai matuƙar sakakkiya ga Mali da makwabtanta. Makon da ya gabata ya ziyarci yankin na Sahel domin ganawa da jami'an ƙasar ta Mali, inda ya ba su shawara da su gudanar da zaɓe cikin wata 18 masu zuwa. A kuma wannan makon ya gana da manema labarai ta wayar tarho, inda ya ƙarin haske kan abubuwan da suka tattauna da jami'an gwamnatin wucin gadin ƙasar ta Mali.
In my meetings with transition government officials, I emphasize that the transition government must first and foremost focus on preparing for those elections.
Yace a zaman da muka yi da jami'an gwamnatin wucin gadin ƙasar, na jaddada musu cewa abu na farko da ke da muhimmanci shine a maida hankali kan gudanar da zaɓuka. Amma kuma a lokaci guda, akwai buƙatar a kare al'ummar ƙasar, sannan a ɗauki matakan samar da maslaha ga ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙasar ta Mali ke da su, ciki har da gudanar da sahihin zaɓe, magance matsalar cin hanci da rashawa, kare haƙƙoƙin bil'adama, da kuma aiwatar da yarjejeniyar da aka ƙulla a Algeria da matsayin da aka cimma kan zaman lafiya a Mali. Idan har ba a magance waɗannan matsaloli ba, akwai yiwuwar ƙasar ta sake komawa cikin rudanin siyasa.
If they don't address these concerns, political instability may well return.
Jakadan na Amurka a yankin na Sahel ya kuma nuna damuwa kan yadda ake samun karuwar masu tsauraran ra'ayi a yankin. Cikin shekaru da dama, dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da na Amurka sun jagoranci shirin tabbatar da zaman lafiya da ake kashe biliyoyin daloli a yankin, ko da yake gwamnatin shugaba Trump ta fito fili ta dasa alamar tambaya kan amfanin wannan shiri. Tana mai cewa za ta rage kudaden da ake kashewa da dakarunta da ke nahiyar Afirka. Da VOA ta tambayi J. Peter Pham shin ko an samu wani ƙarin rudani a yankin na Sahel tun bayan juyin mulkin ƙasar ta Mali, sai ya ce,
"We haven't yet, and I think part of that is owing to ongoing activities by..."
Ba a samu ba tukuna, ina ga kuma hakan na da nasaba da ayyukan da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suke yi ƙarƙashin shirin Operation Barken da kuma dakarun haɗin gwiwa na G5. Lallai ba a ga ƙarin tashin hankula a yankin ba, amma dai muna nan muna sa ido kan al'amuran da ke faruwa. Lallai akwai yiwuwar samun barazanar. To shin ko me zai samar da daidaito da zaman lafiya a yankin na Sahel? A cewar jakadan na Amurka a yankin, kawar da ƙungiyoyi masu tsauraran ra'ayi, samar da sauye-sauye a fannonin gwamnati da kuma gudanar da zaben da zai samar da gwamnatin farar hula cikin wata 8 na daga cikin matakan da ya kamata a ɗauka, ya kuma ƙara da cewa samun mulki na gari inda shugabanni za su rika nuna damuwa ga matsalolin jama'ar su su kuma sauka daga karagar mulki idan wa'adin mulkin su ya ƙare tare da mutunta yancin bil adama na daga cikin batutuwan da za su taimaka wajen samar da wanzuwar zaman lafiya. Masu sauraro, da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da Julie Nathan Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa, fitara a wani mako idan Allah ya kai mu. Thank you.